يا الله يا الله نهوكا الله نيكاين نروكا باروتيكا تهتو بيبا كودا مهاتم بياني كيدا.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya manazarta sun dade suna cewa matasa sune rukuni na samar da ci gaban kowace al'umma sai dai abin da yake taba zukatan jama'a dangane da matasa halin yanzu shine yadda suka rungumi shan miyagun kwayoyi barkatai lamarin da ake gani yayi munin gaske da kamari a yankin arewacin Najeriya wani babban al'amari mai tayar da hankali kuma shine yadda bincike ya nuna cewa adadin mata masu shiga shaye-shayen miyagun kwayoyi yana kokarin zarce na maza kama daga ƴan mata da manyan mata kai har ma da matan aure lamarin da ke barazana ga dorewa da ci gaban iyali ta haka shirin domin iyali zai nazarci wannan batu domin fadakar da iyaye kan wannan matsala da kuma neman matakan shawo kanta A cikin hirarsu da wakilin Murtala Faruk Sanyinna yayin da shirin ke gudanar da bincike kan wannan matsala komandan hukumar yaki da sha da safaran miyagun kwayoyi ta Najeriya jihar Sokoto Musbahu Idris ya zayyana abubuwan da matasa a arewacin Najeriya suke sha domin samun maye
a su miyagun kwayoyin akwai tabar wiwi akwai cocaine akwai heroin akwai kaman cough syrup da codeine akwai kuma valium akwai librium akwai lsd akwai methamphetamines akwai wanda kuma en babu a cikin jadawalin ainihin tsarin ma gwamnati bata zata mutane za su amfani kamar a ce maka kashin kadangai kamar a ce bila kamar a ce kusa jarida ya bita a sa ta a cikin ruwa kamar a ce maka kwado a yanka jikinsa a fitar wani ruwa a sha kamar cancasu ka gane ko kamar masai da za a je a shaka kamar shana kamar tushe na dawa da za a jika shi idan ka cafko ta nan sai su warware ta can gurin
Dr. Balarabe Shehu Kakale kwararren likita ne kuma commissioner lafiya na jihar Sokoto yayi bayanin irin alurin da ya sa matasa suke rungumar shaye-shaye
akwai wanda ake limbic system wanda shi ka kula da sarrafa annashawa jin dadi kuma kari to nan suka taya su aiki wayannan kwayoyin nan da turanci a ce mai ma addiction center wannan area cikin kwakwalwa mutum ya ce cikin tsakiyar kwakwalwa wayannan kwayoyin su je su taba shi su sa shi ya hanzarta ko kuma ya kara karfi wajen tsarga wasu sanadarai da kwakwalwa kan wanda su ake ma dopamine to idan kana mutum na shan wayannan kwayoyi sai ya zama to ya kunna shi ya yi sama kwarai sai ya zama to an kai lokacin da mutum bai iya komi sai da wayannan kwayoyi idan a ya kama haka nan ina faɗa ma wallahi doya da bugun zuciyar mutum da numfashi ne da narka abinci da hanji ne kai gaba ɗaya ya ta'allaka da sai an kunna wannan wurin da aka ce ma limbic system da farko musabbabin shan su mutum zai ji annashawa ji nishadi da ƙarfi da kuma fara'a to kadan kadan saboda damage ne ke kwakwalwa sai hauka ta shiga ciki a wannan lokacin na za ka ga mutum sai ya kama jin shi muhimmi na kware ba mu iya tarbo ne kuma gaban kowa yana iya shiga
manazarta sun bayyana dalilai da dama da suka zama ummul haba'isin yawaitar shan miyagun kwayoyi a Najeriya wani mai fafutukar yaki da shan miyagun kwayoyi a jihar Sokoto Nura Abdullahi Attajiri ya bayyana kadan daga cikin su
kawai da influence na abokai mutum na son ya zama ya shiga tsara to sai ya ga suna yi shi kuma dole sai ya shiga akwai matsala wadda ake cewa kamar stress irin damuwa wanda damuwa ko da ko ta rashi ne kila ko da mutuwa ce aka yi mutum akwai matsala ta rashin lafiya dogon rashin lafiya dogon jinya wani ya yi jinya mai tsawo an dan fara ya bashi wani magani wanda yake je yana samun sauki akwai matsalar da wasu ke cewa rashin aikin yi duk da mu dai bamu dauke shi ya zama dalili ba domin da yawa zaka tarda wasu ma suna da aikin yi suna da sana'i suna da kuɗi suna da hali amma suna shaye-shaye akwai matsala ta environment yana ina mahalli sannan kuma akwai matsala na yaduwar magungunan ko ina kake duni da kauye da ina ɗan kuɗi kaɗan kana iya ka samu wannan maganin ga sunan maga ka wada ana yawo ana sai da magani sannan kuma akwai matsala na policy din su kansu dokokin na ƙasa akan magungunan sannan kuma banda wannan akwai matsaloli na su kansu uwaye na rashin ba da cikakkiyar tarbiyya ga irin su ƴaƴansu da sa ido da abin da suke yi da kuma abokan da suke zuwa da kuma waɗanda suke yi
to ko me yayi sanadiyar fadawar mata a cikin wannan mummunar ɗabi'a tambayar kenan da na yi wa wata matashiya Rabi'atu Muhammad shugabar wata kungiyar matasa mai fafutukar yaki da shan miyagun kwayoyi a tsakanin mata ta Adon gari a jihar Sokoto.
Shan miyagun kwayoyi ga mata yanzu kamar ya zama abun kawai burgewa da kuma zamani da yazo da shi idan baki yake ba kauyace, saboda abun ma ya wuce ga ƴan mata, ya kai har ga matan aure da zawarawa da manyan mata. So kaga abu ne wanda za a ce zamani yazo da shi, saboda dacan abun ya tsaya ga maza ne, yanzu kuma mata ma sun linka maza wurin harkar shaye-shaye. Shaye-shaye ba ga maza ɗaya yake da illa ba, yana da illa ma ga mata, musamman ma mata, illar su idan abin ya shafe su yana shafo al'umma ne, saboda mata su ne al'umma.
Daya daga cikin muhimman kayan maye da aka fi sha a arewacin Najeriya shine magungunan mura masu kunshe da sinadarin codeine, wanda alƙaluma suka nuna cewa ana shan akalla kwalba miliyan 6 na wannan maganin a kowace rana ta Allah a arewacin Najeriya kadai.
Yana dauke da wata kwaya wadda ake ma codeine, wadda ainihi an sa ta dan kadan ne domin ta taushe tari. To dan tarin da a cikin ta ka san duk gidansu guda da cocaine da heroin, wato kamar dan jimma ne da dan jimmai. To yau da gobe yau da gobe wasu makirta da su gano cewa akwai codeine a ciki, shi ne su dinga tattara codeine din a wannan maganin na mura da yawa, kwalba ɗaya kwalba biyu, su sharon su samu wannan maye da shi wannan codeine ke sa.
Ko baya ga gusar da hankali, manazarta sun dade suna bayyana illolin shan miyagun kwayoyi kamar yadda Dr. Kakale ya yi ƙarin haske.
Wallahi kwayoyin cutar nan gaba ɗaya ya matsa kwalba suke, in an kawo mutum wallahi kwalba ta tamuri duk wani wuri na tunani da sanin abin ya kamata, da dudda da sarrafa tunaninka ɗin da bugun zuciyarka da numfashinka da komai ya lalata shi take. Shan miyagun kwayoyi cutar shi da kwakwalwa, mutane su gano cewa rashin lahiya ce kaɗan, don kwakwalwa za ta dawo ba ta lahiya, ba ta aiki. Da mutane za ka kwakwalwa wanda ka shaye-shaye da sai ka ja mamaki, saboda ta wuce ka san busasshen dau, sannan kuma can wajen wannan limbic system ɗin ko shi duk sai ya zama to ya lalace. In mutum ya kamu, wallahi abinda mahi a alade shi ne kamma a bari mutum ya fada cikin wannan plan na shaye-shaye.
A cewar komandan hukumar NDLEA Misbahu Idris, maganin codeine na ɗaya daga cikin ababen da ke kawo musu kalubale a aikin su na hana sha da safarar kwayoyi.
Duk abin da aka ce maka ana amfani da shi ba bisa ka'ida ba, kuma ba wani dokar da za ta kunta waɗanda suke wannan, to ai kaga kamar an saki kura ne a cikin kasuwa, barna zai abin da ta faru za ta yi. To duk wani magani da ba shi da haramcin doka, to wa zai hukunta shi?
Duk da yake ana zargin iyaye da sakaci wajen kula da tarbiyyar ƴaƴansu a zaman ɗaya daga cikin dalilan da yasa ake samun yawaitar mashaya a tsakanin matasa a cikin al'umma, wasu iyaye suna kokawa da wannan yanayin.
Sunana Sambo Bello Dancaɗi. Abinda kowa ya sani na sha'anin shaye-shaye al'amari na wanda duk duniya akwai shi, babu inda babu shi. Amma dai mu yanzu wanga yanayi da muka shiga ciki nan arewacin Najeriya, kuma ko arewaci ma sai in ce kaman waɗanga jihohi namu na dabbakin arewa maso gabas zuwa arewa maso yamma, abin ya munana fiye da kima. Sannan hashi na da ban tsoro, domin idan mutum ya kwantar da hankali ya yi nazari sai ya ga kaman wani yaƙi na an ka ɗauro da mu kai kai ce wanda mu ba mu fahimce shi ba. Ababen shaye-shayen ga ba dina aka yin su ba, sannan kuma inda aka yin su ba wanda su kamar yanda sun ka yawaita sun ka munana a wannan yanki na.
To ko menene mafita ga wannan halin da matasa suka sami kansu da ke kokarin kassara ci gaban yankin musamman na arewa?
An fahimci cewa mu muna da yawa, to kada yawan namu shi zama na banza, don mi azama na banza in mun zan yawan mahaukata, to yawan mu bai da wani fa'ida. Ashe wajibi na gare mu da shugabannin mu da ma'ilmantan mu da ma'aikatan mu da ma ma'aikatan tsaro kowa shi daura damara don yaki da wannan al'amari. Duk wani mahaifi wajibin shi ne shi damu da wannan lamari, kuma wajibin shi ne shi dibi matakin da ya kamata ya dauka, musamman dangane da irin hurdodin ƴaƴan mu, irin abokan da suka hulɗa da su, da kuma irin wuraren da suka shiga.
Babban masu laifi shine mai shigowa da kwaya da mai safararta da mai tallatta. Yaran mu matasan mu mata da maza wallahi matsayin victims suke, wa'anda wani ai shigo ba zuri akai mai shi mai sha ta riga ta kan mai bin lahiya, amma su masu safara su ka tura su saboda sun san channel ba su laya duk inda su samu kuɗi in kisan kai sai su kawo su samu. Don haka babban maganin harkar miyagun ƙwayoyi shine a ɗauki mataki kan samar da waɗannan sanarwar da ke sa mai. Muna ƙara kira ga uwaye da su kula da ƴaƴansu, sannan kuma su kula da masu sana'o'i cikin shiyoyinsu, al'umma ma su kula, uwayen ƙasa su kula, duk wanda aka gana suke da waɗannan miyagun abubuwa hallaka al'umma na ya kaso ne. A ɗauki mataki kenan a hannun tashi ga hukuma.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji matakan da matan gwamnonin arewacin Najeriya suke ɗauka na shawo kan wannan matsala. Za ku kuma iya sauraron shiri na musamman da Hafsat Maina Muhammad ke gabatarwa ranar Lahadi da rana kan yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi. Yanzu a madadin wakilinmu Murtala Faruk Sanyina da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, da kuma Salaman Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com.
Wani zance sai mawaka amma baki bai hudi ko da ma yake kun hudi kun ce lalle to wa suke lalle bayu suke amma bauta ta kasa su amma bauta ta kasa su amma bauta ta kasa su.